Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanku da asuba da fatan masu azumi sun yi sahur lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Laraba, 6 ga watan Mayun shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanin labaran duniya.
A jiya Talata, shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi cewa lokaci yayi da za a sake bude harkokin tattalin arzikin kasar. Koda hakan na nufin mutane da yawa za su kamu da cutar coronavirus. Kwamishiniyar ma'aikatar lafiyar birnin New York ta faɗi cewa wasu yara da suka kamu da cutar coronavirus, wata cuta da ba a saba gani ba da ake kira kawasaki, tana kama su. Kwararru a fannin kimiyya daga Burtaniya da Kenya sun gano wata karamar kwayar halitta da suka ce tana da tasiri sosai wajen yiwuwar kawar da ɗaya daga cikin munanan cututtukan da ke duniya, wato masassarar cizon sauro.
Kanin labaran duniya kenan. Gwamnatin jihar Kano tare da haɗin gwiwa da hukumar lafiya ta duniya da WHO za ta fara aiwatar da wani tsarin gwajin cutar corona da za a bi gida-gida a sassan jihar.
Yanzu haka gwamnatin jihar Kano da WHO a sayansa na ji kusan mutum 3,700 haka domin a yi wannan aiki.
Yayin da kuma ake ci gaba da tababa kan rigakafin cutar coronavirus da kasar Madagascar take ikirarin ta hada a kwanan nan, hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar sun ce sun karɓi wani rukuni na tallafin magungunan gargajiyar da kasar ta Madagascar ta aika mata matsayin tallafi.
Don abin da aka aiko na rigakafi kama mutum 600 aka yi a yi mu a rigakafi.
Baya ga haka, Murtala Faruk Sanyina zai shigo da shirin baki mai yanka wuya. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jiya Talata, shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi cewa lokaci yayi da za a sake bude harkokin tattalin arzikin kasar. Koda hakan na nufin mutane da yawa za su kamu da cutar coronavirus. Jama'ar kasar mu gwarzaye ne, abinda shugaban ya fadawa manema labarai kenan a jihar Arizona. Ya kara da cewa ko lamarin zai shafi jama'a sosai, amma dole ne mu bude harkokin tattalin arzikin mu. A yayin da ya kai ziyara a babban kamfanin sarrafa kayayyakin Honeywell da ke birnin Phoenix don jaddada mahimmancin sarrafa kayayyakin kariya daga annobar coronavirus masu tarin yawa, a wata hira da gidan talabijin din ABC News ya yi da Trump, ya faɗi cewa za a samu ƙarin mace-mace. Ya kuma yi hasashen cewa annobar coronavirus za ta wuce ko da magani ko ba magani. An ba kamfanin na Honeywell kwangilar dala miliyan 27 da dubu 400 don sarrafa takunkumin rufe hanci da baki na N95 guda miliyan 38 da za a samar cikin wata 6. A halin da ake ciki, Amurka na da adadin mace-mace sama da 69,000 sanadiyar cutar coronavirus, kusan fiye da kowace ƙasa. Ga kuma hasashen da ke cewa mutane fiye da 134 ne za su mutu daga nan zuwa farkon watan Agusta. Kwamishiniyar ma'aikatar lafiyar birnin New York ta faɗi cewa wasu yara da suka kamu da cutar coronavirus, wata cuta da ba a saba gani ba da ake kira kawasaki, tana kama su. Idan aka iya gano cutar da wuri, tabbas akwai magani kuma babu wata illa ta lokaci mai tsawo da cutar za ta yi. Abinda kwamishiniyar ma'aikatar lafiyar birnin New York Dr. Auxiris Barbot ta faɗawa manema labarai kenan game da cutar. Ko da yake idan ba a gano cutar da wuri ba, akwai daɗaɗɗiyar illa a tattare da ita, yawanci mai alaka da ciwon zuciya. Ma'aikatar lafiyar birnin a wani gargaɗi da ta fidda ta ce an kwantar da yara 15 masu shekaru daga 2 zuwa 17 a asibiti a saboda kawasaki a cikin makonni 2 da suka gabata. Kuɗi daga cikinsu sun kamu da COVID-19, cutar da coronavirus ke janyowa. wasu su 11 kuma gwajin ya nuna ba sa dauke da cutar amma shida daga cikin su gwajin ya nuna cewa suna da kwayoyin halittar jikin bil adama da suka yaki COVID-19 abinda ke nufin a baya sun kamu da cutar biyar daga cikin yaran sun buƙaci na'urar taimakawa numfashi duka yaran su 15 sun tsira da rayukansu Kwararru a fannin kimiyya daga Burtaniya da Kenya sun gano wata karamar kwayar halitta da suka ce tana da tasiri sosai wajen yiwuwar kawar da ɗaya daga cikin munanan cututtukan da ke duniya wato masassarar cizon sauro da ake kira malaria da turanci Binciken wanda aka wallafa a mujallar Nature Communications ya ce kwayar halittar ta kare sauran daga daukar kwayar cutar malaria gaba daya Ana kiran kwayar halittar Microsporidia MB kuma a cikin cikin sauran da ke yankin tafkin Victoria kasar Kenya kwararru a fannin kimiyya suka gano ta. Kwararran sun ba da rahoton cewa basu ga wani sauro ko daya da ke dauke da kwayar halittar a cikin sa da kuma yake dauke da kwayar malaria ba.
Gaida Maryam wacce za ta sake dawowa nan gaba kadan domin kawo karshen labaran duniyar. Da farko gwamnatin jihar Kano tare da haɗin gwiwa da hukumar lafiya ta duniya WHO sun yi tanadin ma'aikatan kiwon lafiya kimanin 4,000 domin aiwatar da wani tsarin gwajin cutar corona da za a bi gida-gida kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Mahmud Ibrahim Kori ya aika mana daga Kano.
Dr. Tijjani Hussaini da ke zaman coordinator shirin yaki da cutar corona a jihar Kano ya yi karin haske dangane da wannan sabon tsari.
Yanzu haka gwamnatin jihar Kano da WHO a santa da ji kusan mutum 3,700 haka domin a yi wannan aiki.
Idan jami'an nan suka shiga gida, idan suka yi tambayoyi suka ji alamun cutar coronavirus nan take za su dau samfur ko kuma ya abin yake?
Za su dangana da ma'aikatanmu da suke wajajen da za mu aji a wasu yannan ma'aikatan su zasu su dauki samfurin shi samfurin ma yana buƙatar dole sai mutum ya iya yanda shi ake ɗaukar samfurin kaka da mutum ya iya ɗauka ko ba kowa ne ya fi yi ba sai wanda aka bashi wannan kowa ka bashi horo da ya ɗauki irin wannan samfur din.
Akan daina zuwa ne a daidai lokacin da kwamitin yaƙi da cutar corona a jihar Kano ya sanar da warkewar mutane 3 daga cikin kimanin 400 masu ɗauke da cutar a jihar. Kowanne irin magani aka yi amfani da shi wajen warkar da waɗannan mutane guda 3 Dr. Tijjani Hussaini ya ce.
Da akwai maganin da ake faɗa wa kowa da kuma wanda ba a faɗa wato maganin da ake bayarwa. Da akwai abin da muke kira protocol wato jadawalin yadda ake bada magani da kuma irin maganin da ake bayarwa ba na san da faɗa saboda kada masu sauraro kuma su dinga amfani da shi ba tare da kashi da.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano ta bankaɗo da tsarin ɓoye kayayyakin masarufi da 'yan kasuwa ke yi lamarin da ya haifar da ƙarancin kayayyakin da kuma tsadarsu a kasuwanni. Barista Muhi Magaji da ke zaman shugaban hukumar ya ce za su gurfanar da 'yan kasuwar da aka samu da wannan laifi a gaban kuliya.
An tsinci kai a halin annoba kuma annoban nan ta sa aka ce al'umma su zauna a gida. Amma abin takaici mu a nan Kano duk da mu ne cibiyar kasuwanci sai aka samu wasu marasa kishin 'yan kasuwa sai suke ɓoye kayan masarufi da al'umma ya kamata a ce sun je kasuwa yau da kudin ka a Kano za ka je guri ma kana son ka sai abu babu shi ba wai ma tsadar farashin ba mutane da yawa sun zo sun ba mu shaida shi yasa kuma doka ta dora mana nauyin da dole mu bi hanyoyin da ya kamata mu ga cewa mun samu musu masala in ka duba sashi na 11 na regulation na infectious diseases din da gwamnatin Kano ta rantsa bawa hannu laifi ne akwai kayan masarufi
barista Muhi Magaji kenan shugaban hukumar yaki da rashawa ta jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari, Muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Yanzu kuma ga Maryam Dauda ta dawo da ƙarshen labaran duniya.
Shugaban Venezuela Nicolas Maduro ya ce wasu Amurkawa biyu na daga cikin sojojin haya 'yan ta'adda da suka nemi kai wani farmaki da bai yi nasara ba a ƙasarsa a farkon makon nan. Ta tashar talabijin ɗin ƙasar Maduro ya nuna hoton fasfot ɗin mutanen da ya yi ikirarin cewa na Aaron Berry da Luca Denman ne waɗanda ke cikin mutane 13 da aka kama a wani farmaki da aka kai ranar Lahadin da ta gabata wanda bai yi nasara ba. Maduro ya zargi Barry da Denman da aiki tare da Jordan Goodrow, wani tsohon sojan Amerika wanda ke da wata cibiyar harkokin tsaro mai zaman kanta a Florida wanda ake kira Silverco USA. Dukan Barry da Denman tsofaffin sojojin Amerika na musamman ne waɗanda kuma ake kira Green Berets. Jami'an sojin Venezuela sun ce an kama maharan ne a lokacin da suka yi yunkurin su shiga birnin La Guaira ta jirgin ruwa daga makwabciyar kasar Colombia. An dai kashe mutane 8 a farmakin wanda bai yi nasara ba. A ranar Litinin din da ta gabata an nuna hotunan wasu maza kwance a ƙasa da hannuwansu a daure ta baya a talabijin din Venezuela. A wani bidiyo da aka saki a kafofin sada zumunci, Goodrow ya amince cewa shine ya kitsa haram. Duk da haka, shugaban Amurka Donald Trump ya ce babu hannun Amurka a wannan haram wanda bai yi nasara ba. A kasar Philippines kuma, gwamnatin kasar ta ba babban kamfanin gidan talabijin din kasar umarnin ya daina aiki, abinda ya janyo zarge-zargen cewa an dauki matakin ne don kuntatawa kafafen yada labarai masu zaman kansu. Hukumar kula da harkokin sadarwar kasar ta faɗi cewa ta ba gidan talabijin din ABS-CBN Core wanda ke yawan cakar shugaba Rodrigo Duterte umarnin dakatar da shirye-shiryen sa saboda lasisin sa na tsawon shekara 25 ya ƙare ranar 4 ga watan Mayu. Wannan umarnin na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke kokarin shawo kan annobar coronavirus, kuma jama'a na ci gaba da dogara ga kamfanin yada labarai don sanar da su abubuwan da ke faruwa game da annobar. Yan majalisa da masu sa ido akan harkokin kafafen yada labarai su ma sun yi Allah wadai da umarnin, wanda babban kamfanin ya ce yana da nan da kwanaki 10 ya maida martani.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. Yayin da ake ci gaba da tababakar da takun cutar coronavirus da kasar Madagascar take ikirarin ta hada kwanan nan, wanda kasashe a nahiyar Afirka da dama suka nuna sha'awar yin amfani da shi. Hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Niger ce sun karbi wani rukuni na magungunan gargajiyar da kasar ta Madagascar ta aika mata a matsayin tallafi. Daga mai ga rahoton da Suleiman Muni Barma ya aika mana.
Da yake karbar wannan tallafi, mataimakin ministan kiwon lafiyar al'umma Anar Ismail ya bayyana cewa yawan maganin da ya shigo hannu a halin yanzu zai bada damar kula da mutane akalla 900.
Magunguna da anka aika ma kasar mu Niger daga Madagascar magani ne yanka aiko na gargajiya saboda wanga ciwo, magani ne mai yin rigakafi kuma masu ciwo ma ana iya a basu don su warke. Don ka abinda anka aiko na rigakafi kama mutum 600 ake yi mu a rigakafi, kuma marasa lafiya kama 300 ake yi musu magani da wannan anga aiko. Lalle maganin gargajiya ne, don ka kyan sun ce magani ne yana yi sosai kuma wanga ba mu an kai mu amshe shi da sahinga.
Tunda dai yan kasa suka fara bayyana ra'ayinsu akan wannan al'amari, wani dan jarida mai zaman kansa Abdulrazak Ibrahim na cewa
to Allah ya sa kawar da an kai zaman tuyi zaman daya ko digon ba akan magance wannan annoba ta coronavirus, amma ba nan gizo kaza ba ya kamata cin mani jama'a mun gura mu ce to ga irin namu a gura garin yana yi ai mun ji an cewa na abu ne ba ya ka dai sabara ce ko kona abu tana ka da ransu tana a sadin ruwan lemu da sauran kikirba a bara.
Kasashen yammacin Afirka sama da 10 ne aka bayyana cewa sun nuna sha'awar samun sabon maganin gargajiyar na kasar Madagascar da nufin taka wannan annoba ta corona birki, abinda ya sa kasar Equatorial Guinea ta amince ta dauki nauyin dakon sa har gida.
Kai bangaren diba kamar Afrika ma su taka makanta, to kin sa ce kina Afrika ma ta yi kura a cikin wannan taimako da mu ce sai mu jira an zo mu allura da da tun can bayan ma sun ka ce bai kamata yi da ba, to ga magani ya zo kin sa ta toyar ki.
Bayanan gwaje-gwajen da aka gudanar a ƴan kwanakin nan na nuna alamun cewa jamhuriyar Niger ta fara shayo kan wannan annoba, inda a fili ake gane yawan waɗanda suka warke ya zarta na waɗanda ke kwance a asibiti a halin yanzu. kamar yadda a yammacin jiya Talata sanarwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ce mutane 182 ne ke kwance a halin yanzu sanadiyar cutar ta COVID-19 yayin da mutane 543 suka samu waraka daga wannan cuta da ta halaka mutane 38 Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60 sai kuma a kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafin mu na yanar gizo wato voahausa.com da kuma shafukan mu na sada zumunta yanzu kuma sai shirin mu na gaba
baki mun yanka wuya Amurka ta hannunta wa gwamnatin Najeriya zunzuruto kudi dala miliyan 311 daga cikin wawurar gwamnatin Sani Abacha sai dai ɗan ƙasar na fatan fa'idan tuwa da kudaden rikicin kabilanci na kokarin buwayar gwamnatin jihar Taraba wasu na ganin wajibi ne gwamnatin tarayya ta shigo domin kai ƙarshen wannan takaddama Assalamu alaikum. A farkon wannan makon ne kasar Amurka ta hannunta wa gwamnatin Najeriya zunzurutun kudi dala miliyan 311 wato kusan naira biliyan 120 kenan daga cikin kudaden da aka ce tsohuwar gwamnatin mulkin soja ta General Sani Abacha ta wawure. Ministan Shari'a na kasar Abubakar Malami ya tabbatar da karbar kudaden da kuma yadda gwamnati ta tsara za ta yi amfani da su.
A zango na biyu na shugabancin shugaban Muhammadu Buhari an samu nasarar dawowa da kuɗi dala Amerika miliyan 311 da doriya kuma su waɗannan kuɗaɗe har ila yau a ci gaba da namijin kokarin da gwamnati ke yi na ganin da cewa kuɗaɗe waɗanda aka fato daga ƙasashen waje wato wannan da ake zargi an yi sama da faɗi da su aka kuma tsayar dawowa da su sun fa'idanci 'yan Najeriya to a wannan karo ba wancan tsari za a bi ba na raba kuɗi tsakani masu kananan karfi wannan karo an yanke hukuncin cewa kudaden nan za a yi amfani da su domin ci gaban ayyuka muhimmai na raya kasa guda uku na farko shine hanyar da ta tashi daga Abuja zuwa Kano na biyu hanyar da ta tashi daga Lagos zuwa Ibadan na uku gadan nan da ake magana ta kan Niger Bridge wannan shine muhimman ayyuka waɗanda aka daidaito akan cewa waɗannan kudaden za a yi amfani da su domin ciyar da waɗannan ayyuka gaba
to amma bayan waɗannan kudaden ana cewar kudaden da ke kasashen waje wanda ake zargin gwamnatin Sani Abacha ta kai soje ta boye ko ta yi sama da faɗi da su suna da yawan gaske akwai wani tsari da zai kai ga dawowa da ire-iren waɗannan kudaden kuwa
ai kudaden da ake din kajin su a halin yanzu suna da yawa gaske al'amari ba su kuma ke banta da abin da ya danganci gwamnatin marigayi shugaban kasa Sani Abacha ba akwai kudaden daban-daban da ake din kajin su ta hanyoyi daban-daban kuma kamar yadda ka sani ba ka cewa ka kai makura game da abubuwan da ke da nasaba da bincike domin yau za ka yi tunanin da cewa ka kare bincike ta fuskar gabas sai ka aiko ne bayani ya fito ta fuskar yamma saboda abin da nake tabbatar ma da shi ta kowace kafa kuma ta kowace dangantaka da wani mutum ko wata al'umma ko kuma kamfani wanda ake zargin cewa ainihin an samu damuwa wanda ke da nasaba da sama da fadi da kudaden al'umma muna ci gaba da bi a gwamnatance kuma muna samun nasara rori kan kokarin dawowa da su
kamar akwai kiyasi da ake sa rai kuma wanne ne ake sa nan zai dawo da gaggawa
to gaskiya babu wani tsayayyen kiyasi amma dai da na san cewa za ka yi tambaya makamanci wannan da na iya baka haske akan ainihin manya-manyan kuɗaɗe daban-daban waɗanda ake bi da kuma ainihin mutanen da abin ya shafa
amma dai a takaice za a ce akwai wakilan tsohon gwamnatin Goodluck Ebele Jonathan da ake zargin sun sama da faɗi da kuɗaɗe masu yawan gaske a jerin waɗanda kuke faran a amsa kuɗaɗen nan da suka kai waje ɗin
ba shakka gwamnatocin da suka gabata bincike wanda ya danganci kokarin dawo da kuɗaɗe ya danganci da yawa da gwamnatocin da suka gabata ba da gwamnatin Ebele Jonathan ba kaɗai a wancan karo wasu gwamnatocin da suka shuɗe har zuwa yanzu ana ci gaba da ɗaukar matakai na kokarin dawowa da wasu kuɗaɗe wanda ake zargi a yi sama da faɗi da su
to sai dai da alama babbar damuwar 'yan Najeriya shine yadda za a kashe kudaden musamman ganin yadda a can baya aka yi zargin rashin sanin yadda aka yi da makudan kudaden da gwamnatin ta karba daga wawurar ta Sani Abacha da kuma waɗanda take cewa tana kwatowa a shirin ta na yaki da cin hanci da rashawa.
Kuma na Komarad Bola Bello sakataren majalisar matasa ta jihar Sokoto ni na ra'ayi game da waɗannan kudin da aka turo to yana da kyau shi da Muhammadu Buhari kamar da yake kiran kai ne shi yana son talakan Najeriya kuma ake ikirarin adalin shugaba ne to yana da kyau na shi amfani da kudin nan ta hanyar da al'ummar Najeriya za su amfana. Kuma al'ummar Najeriya mu especially mutanen arewa da aka bari a baya mun yi taje ana kawo irin waɗannan kudaddaki da kudaddakin da aka tara amma har yanzu babu wani abu da mun ka gani saboda haka muna kira gare shi bisa ga adalci da wahalar da talaka yake ciki a Najeriya yanzu da shi amfani da waɗannan kuɗi domin talaka shi amfana saboda ya cika alƙawalin da ya dauka.
Daya daga cikin alƙawuran da gwamnan jihar Taraba Darius Ishaku ya yi a lokacin yakin neman zaɓe shine kawo ƙarshen rikicin ƙabilanci da yake cinyewa a jihar mai ƙabilu da mabiya addinai daban-daban. Ko a farkon wannan makon ma an sabunta da daddaren rikici tsakanin ƙabilun Tibi da Najakun Ichen a yankin Donga da ke kudancin jihar da ya samo asali tun a shekarar 1962 wanda kuma ke ci gaba da haifar da talwantar rayuka da dukiyoyi. To sai dai tuni masu fashin baki a jihar suka saka alamar tambaya da kuma ta babar cikar alkawarin na gwamnati Ishaku tamkar yadda ya faru a gwamnatocin da suka gabata. To amma kwamishinan yaɗa labarai na jihar Danjuma Adamu ya ce sam ba haka bane.
Eh ai nan kaga tun da shi gwamna a cikin Dairu Ishaku na Taraba ya zo mulki a karbin mulki abinda ya fara faɗi a kowa shi ne abinda akan wannan ma aka zabe shi ya ce a bani zaman lafiya ne zan muku aiki akan wannan ne mutane suka zabe shi kuma ya tsaya akan wannan ne ya dinga yin kokarin shi tun da ya hau mulki a maganin zaman lafiya a Taraba State. Wannan da ya faruwa in ka lura kaga tsakanin TV da Jukun baiwan su Allah ne akwai duk yana nake ya tabbata cewa an samu zaman lafiya ikan je da sauri a sa committee a zuwa aiki a gane kon bakin zare din har a maganta abubuwa.
An sha kafa committee a mantamkar taron a shashayi a watsi za a kafa committee amma daga baya kuma sakatar da an sake samu rikici jama'an da ba su kan koko yaya.
Eh kaga shine dan Adam eh akwai bukatu mutane da yawa wannan gaman da ban da duk baka sani ba kun eh mutum ya zauna wani lokaci sai kaga wani abu ne zai taso wanda bai ma taka kara ya kariya ba sai a yi abin da yake duk haka shine yasa gwamnati ta kan nemi hujjan din wannan me yake taso da wannan din sai a yi din kaga maganta abubuwa din. So kaga wannan da ya faru a Donga gaskiya ya zo a kowa da mamaki domin wayannan mutane ne da suka zauna tsakanin su shekara da shekaru suna zaman lafiya da junansu to shi yasa kawai kwatam sai gashi nan sun tashi a kai ta wannan. To yanzu gwamnati ta dauki mataki tunda an tura jami'an tsaro sun ga san tsaro wurin ana binnan kuma dole gwamnati ta duba menene ma ya kawo binnan ta na faka haka aka fara wannan
shin wai ne yake kara ci gaba da haddace rikicin a tsakanin waɗannan kabilun musamman rikicin na baya-bayan nan. Buwa Nanu daga bangaren kabilar Tibi da shugaban kungiyar al'adu da ci gaba al'ummar kabilar Ichen Dr. Dibinu Samuel Ahmed sun nuna yatsa wa junansu inda kuma suke ganin lamarin ya fi karfin gwamnatin jihar
wanda wurin da ya shiga da ba wurin shi bai bari ma mutane wurin sa mutane na wurin shi da baya wani zan ga mutane mun da mutane nan ba mu koma Benue mana mutane wannan kasa ne eh mun ce wannan wurin magana ne to a daka da wuraren da ana aiki nan sai mun jara tukuna to mutane mu mun ga mu zuwa kare su kuma da duga ma mutane su sun bari ba to sai wayan sun da suka je mara ba su aka je aka soma dukkan waya su mutane yanzu gidajen cikin da ba suna mara ba ko wannan abu da zama yake ba sai kona gidajen duka ba gidan cikin ko daya a maraba manyan manyan gidaje duka an ga da kauyawa da suna cewa da maraba duka sai kona su gidajen duka
gaskiya an rasa rayuka da dama da yake su abin nasu kawai kuna zaune za ka ga sun kawo muku a kas an rasa mutane da kuma mutane kamar wanda na ga muka gida a da mutane suka fara attacking mutane suka mutane yan gari suka gudu suka koma wani kauye abin da muke so shine gwamnati su taimaka mana
anan za mu dace aya sai mako mai zuwa inda za mu dawo muku da wani sabon shirin godiya ga wakilan sashen Hausa Umar Faruk Musa da Ibrahim Abdulaziz Cuba Hero Dodone ya daidaita sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC
a gaida Murtala Faruk Sanyinna albarkacin azumin watan Ramadana ga karatun alqur'ani mai girma daga bakin yara manyan gobe
ismi aisha ummul jamil ishaq bismillahir rahmanir rahim amman huwa qanitun ala al-layli sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل
yanzu kuma ga labari a takeici
A jiya Talata shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi cewa lokaci yayi da za a sake bude harkokin tattalin arzikin kasar koda hakan na nufin mutane da yawa za su kamu da cutar coronavirus Jama'ar kasar mu gwarzaye ne abinda shugaban ya faɗawa manema labarai kenan a jihar Arizona ya ƙara da cewa ko lamarin zai shafi jama'a sosai amma dole ne mu bude harkokin tattalin arzikin mu. Kwamishiniyar ma'aikatar lafiyar birnin New York ta faɗi cewa wasu yara da suka kamu da cutar coronavirus, wata cuta da ba a saba gani ba da ake kira kawasaki tana kama su. Idan aka iya gano cutar da wuri, tabbas akwai magani kuma babu wata illa ta lokaci mai tsawo da cutar za ta yi. Abinda kwamishiniyar ma'aikatar lafiyar birnin New York, Dr. Oxyris Barbot ta faɗawa manema labarai kenan game da cutar. Ko da yake idan ba a gano cutar da wuri ba, akwai da daddiyar illa a tattare da ita, yawanci mai alaka da ciwon zuciya. Kwararru a fannin kimiyya daga Birtaniya da Kenya sun gano wata karamar kwayar halitta da suka ce tana da tasiri sosai wajen yiwuwar kawar da ɗaya daga cikin munanan cututtukan da ke duniya, wato masassarar cizon sauro da ake kira malaria da turanci. Binciken wanda aka wallafa a mujallar Nature Communications ya ce kwayar halartar ta kare sauran daga daukar kwayar cutar malaria gaba daya.
Kuma sauraro da haka ne kuma kawo karshen shirin nan baki daya a wannan lokaci, sai kuma an jima da hantsi za ku ji wata tawaga abokan aikin mu da wani sabon shirin. Kafin nan muna dika sakon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Shehu Idi Wajil da aka fi sani da Dan Gogo, wanda Allah ya rasuwa a karin Najeriya. Fatan Allah ya ji kansa, amin. In za madadin Maryam Dauda wacce ta taya ni gabatarwa, sai kuma Chibahiro Jibine da haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu kasance lafiya.
Bonjour, au micro Idrissa.